بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بدياج الله سبحانه وتعالى بيساك هدامو عنا يمتي من الاثنين عشرين دشدة وعشرين دبير وقتن جماد الآخرة الشكرة لبو ديد الدليه دلتنا بقرين هجر منزو صلى الله عليه وسلم عندكما شيني هدو وقتن هدو الشكرة لبو بير شاشدين لساف الميلادية ومتاسع درس منا عشرين ديد كراتين دمكين لساف من فضل الإسلام na malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa daga bakin jikan sa malam Salih Ali Sheikh. Amma kun da gabata inda muka tsaya akan hadisi na biyu ne a wannan babi na farko, bayan malam ya fara mana sharhin sa, wato hadisin da a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato hadisin Abi Huraira بيتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ألا يا كوتد وعند سكزوغ بانمو دق جمعة يهودا وصنا دران الأصبر كرستوشي كما صنا دران اللهدي سي ألا يزود مو يشليد مو زوغ لان الجمعة تهكنا لان تاشن القيامة سوما سبيي نأقلمو mu kuma mu ne na ƙarshe a zamani, amma kuma mu ne na farko ranar tashin alƙiyama. Wannan shine hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Mun fara sharhin sa, ko mun fara karanta abinda malam ya rubuta mana na sharhi, za mu tashi kan nassin hadisin yanzu, inda yake qala adallallahu hu yawa a shafi na 31 yawa shafi na 31 can ƙasa a ƙarshen sa. مالما يشي قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ألا يا كوتد وأن بسكزو قبان مدق جمعة نعم فاني دو أن اللفظي نا أضل سبدا أو أن سياك أبين دا أجين في الإفكين سبدا أضل إن أنشي أضل بتروة فقتد متم ba lalle ya zama ana nufin ya zama fatacce ba akan shiriya yake ba, zai dauki wannan din zai kuma dauki wani abu, amma wannan din da matsala ce ta ijtihadi ba matsala ce ta aqida ba, kamar da zai zo ya kawo mana cewa lafazin dalal yana zuwa a masail ijtihadiyya yana zuwa kuma a masail ilmiya aqdiyya. To in ya zo a masail ijtihadiyya ko an yi amfani da dalal, to ba ana nufin bacewa daga gaskiya bane, amma dai kuskurewa abin da yake shine daidai shi ake nufi. Za mu zo mu ji dai wannan insha Allah. Waɗanda suka zo gabanin mu Allah ya kautar da su daga ranar Juma'a. Fa kana lil yahudi yawmus sabti, a Yahuda suna da ranar Asabar. Mun yi magana akan wannan a dunkule ko yadda yake dangane da Yahudawa har suka zabi ranar Asabar da kuma manufar haka din a wurin su. Sannan kuma wani nasara yawmul ahad, nasara kuma suna da ranar lahadi. Ranar lahadi a wurin nasara haka suke kiranta lius solis, daga asalin lafazinsu na rumawa sai suka mai da shi kuma suke ce mata sunday, ma'ana ranar rana. Mun ce dai mun sani wuni kenan ko san kuma shine rana. Asali suna cewa sun dauki su ma wannan rana ne suna bauta a cikinta, kamar yadda kiristoci suka riki a Yahuda suka riki ranar Asabar, lura da cewa su yanzu sun zama ba addinin su daya ba da zuwan Annabi Isa alaihi salatu wassalam, tunda Yahudawa ba su yarda da shi ba. To waɗanda suka yarda da shi din sai suka yi abubuwa daban da suka fita suka zama bambanta da sauran Yahudawa. Daga ciki shine ɗaukar ranar lahadi, tare da cewa tsara wannan rana a ɗauke ta ana ibada a ciki, a bambanta ta daga ran da suka saba Shabbas wato dan Asabar domin dukkan su banu Isra'ila ne wannan ba a fara shi ba amfani da ranar Lahadi sai a karni na biyu bayan wato Annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda suka ambata a cikin maraje din su a littafan su suna cewa wani Saint Justin shine farkon wanda ya fara amfani da wannan rana ya sa mata wannan suna Sunday shi kuma an haife shi a shekara ta 100 daidai ta wannan miladiya da muke ciki kuma ya rasu a shekara ta 165 rayuwarsa da ba Kirista bane ya zama Kirista kuma har ya rubuce ya zama babban fada shine suka ce ya fara amfani da wannan rana ya sa mata suna har daga ba kuma aka mai da ita ranar hutu sun ta tattaunawa tsakanin su kamar yadda suka kawo wanda yake so a cikin ku ya bincika ya je newadvent.org shine abin catholicencyclopedia.com kun kai sace sai ka sa Sunday za ka gani abin da kake so a kai za ka gani akan waɗannan al'amura din to sun yi maganganu har da wasu ma daga cikin su an samu a shekara ta 538 suka ce a wasu daga cikin malaman su Orleans ta America suka tattauna amma a wancan lokaci da mun san ba America suka tattauna aka sa ya zama bid'a ne a kashe aiki ranar Lahadi sai daga baya a karni na 8 suka sake dawo da shi aka ce a daina yin ayyuka haka da ba haka ake kashe aiki ba a yin aiki ranar Lahadi ba daga baya suka sa shi bayan wasu sun hana kuma aka dawo da shi haka dai kamar da dai abubuwan kun san duk addinin da ya bar asalinsa to dole zai koma hannun malaman su su za su rika jujjuya shi yau wannan ya sa wannan wani kuma ya cire wannan wani shi yasa a kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ga yake tsoratar da mu kar mu hanya irin tasu ta yadda addinin zai zama abun wasa a hannun malamai sai zama cewa kowa ya fito da wata bid'a ya sa a addini yasa musulunci ya tsaya da tsarkin sa tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu in ka bude Qur'ani shi zaka gani ka duba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka gani daga lokacin da kuma al'umma suka ji ba su bukatar Qur'ani da hadisan suka ga cewa da hankalin su za su yi amfani yanzu ne mu ma za ka cewa an shigo da sabon abubuwa din ana ta yi kuma a matsayin ibada har a samu wani lokaci sai a sa su zama doka kun san Rumawa da suka karbi addinin Kirista su ne suka mai da addinin Kirista ya zama da irin wannan surar da muke gani musamman a lokacin da aka yi a taron abin nan majma da aka yi na Niqiyya suke ce masa a shekara ta 325 lokacin sarki Constantine shi ne ya tara mutane ya tara dukkan malaman Kirista na wancan zamani na duniya baki daya a wannan rana ne aka kafa cewa Annabi Isa dan Allah ne duk malamin da bai kuma sannan shi Allah ne duk wanda bai yarda da wannan ba aka bada umarni a kashe shi a lokacin ne aka samu waɗanda ake ce ma Unitarians suka ce ba su yarda da wannan abu ba aka yi ta bin su aka yi ta kashewa shugaban su dai a lokacin aka ce ya tsira amma aqidar ta su har yanzu da dan guntunta da burbushinta wanda ba su yarda da ilahiyar Annabi Isa ba ba su yarda da kuma wato cewa shi dan Allah bane su ake ce ma Unitarians cikin Kiristoci amma tun daga wancan lokacin Constantine a shekara ta 325 ya san Kiristanci ya zama da wannan surar kowa ya zama ya yarda da cewa Annabi Isa Allah ne har ya zama aka samu wadannan abu kun ga duk wannan an yi su yaushe kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 325 kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 570 haihuwar sa ba ko yawa bayan shekara 40 aka aiko shi a matsayin annabi kun ga a lokacin duk an riga an kafa wadannan abubuwan sun zama doka sai sa kuga Allah madauki alqur'ani yake magana da su a matsayin wadanda suka riga suka canza addini suka yi kaza suka yi kaza Allah ya kyauta to mu je sai ke cewa faja Allahu bina sai Allah ya zo da mu fahadana li yawmil jumu'ati sai shiryar da mu yana nufin suwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiryar da mu zuwa ranar jumu'a wa hadha fihi wannan abin da ke cikin sa da zamu fa'idanta anna cewa qaulahu fadin sa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fahadana li yawmil jumu'ati ya shiryar da mu zuwa ga ranar juma'a anna lafzal hidayati cewa shi lafazin hidaya shiryarwa ya ummu ya kunshi ma kana an ijtihadin abin da ya kasance a shiryar da mutum ta bangaren ijtihadi ma'ana a barka kai kokari ka binciko ka karanta ka gano gaskiya shine ijtihadi ko wama kana an ghairi ijtihadin da kuma abin da ya zama ba wani ijtihadi kawai nuna maka akai ga inda abu yake dole kawai iya wannan fuskar zaka bi duk ana kiran sa hidaya fa Allah jalla wa ala Allah subhanahu hada hadhihi al-ummata ya shiryar da wannan al'umma din fima amaraha bihi cikin abin da ya umarce ta da shi wa fima nahaha anhu haka nan cikin abin da ya hana ta daga gare shi idan ka bi abin da aka yi umarni ka shiryu in ka hanu daga abin da aka hana ka shiryu za ka shirya tana zuwa ta wannan gefen da wannan gefen لأن هذا من الهداية العظيمة وأن ينتكين واتو هداية شريعة من جرمة ألا توكل سوى كدا أدنغناك أبرك في أشياء كثيرة أتكين أبوبوا دبن دبن ما سيوى سوى كدا أدنغن إتاء الأمة توكل كار أدنغن إتاء الأمة إلى أنفسها زواج كانتا معنى كدا أبري al'umma ta dogara ga kanta sai ta yi ijtihadi ta gano gaskiya a sai Allah ya shiryar da ita zuwa ga abin da yake gaskiya a kun ga wannan hadisin zancen da yake shine me cewa Allah madauki ya shiryar da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka shiryar da ita zuwa garin juma'a su ba a bar su su je su binciko ranar da ta dace ba kamar da aka yi wa yahudu kamar da aka yi wa kirista sai kawai aka ce ku ku zo ga ranar juma'a kun ga an shiryar da mu ba tare da mun je mun yi bincike ba yau to wannan shine abin da yake nufi alla tukala fi ashiya'a katiratin ila anfusiha a cikin abubuwa da yawa Allah bai dingina mu zuwa ga kawunan mu mu dogara ga kawunan mu ba wajtihadiha da kuma ijtihadin mu ba bal amma abin da yake shine hada Allah jalla wa ala Allah ya shiryar da ita wannan al'umma li tafasilil ahkami zuwa ga daki dakin bayani na hukunci hukunci idan ka lura da a misalin ma da na bamu makon da ya gabata kun ga su yahudu kamar da suka dauka a cikin littafin su a Tanakh din su ko in ce wannan Old Testament da ake cewa ne ko ka fi sanin sa da haka a ciki akwai ishara zuwa ga kada kowa ya aiki ran asabar haka suka faɗi suka ɗauki cewa wannan shine na ce kuma wannan in ka karanta wannan za ka ga doka ce mujmala wani abu ne a dunkule yana buƙatar tafsili daki daki a bayyana ya za a yi kaza ya za a yi kaza to sai aka bar wa malaman su ne suka zauna suka yi bincike to da me za su yi kiyasin wannan aiki din me ake nufi ma da aiki me ake nufi da bari har suka tattauna suka kai ga abin da na ambata mana makon da ya gabata kaga wannan ai an bar su zuwa ga ijtihadin su wajen me za su aikata amma mu a musulunci za mu ga mafi yawan shari'ar mu da tafsilinta ta zo ko dai a nassin qur'ani ko kuma a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda cewa ba malamai aka bari su yi abin da suka ga dama a cikin addini ba akwai matsalolin nan babu su a qur'ani babu su a hadisai wannan an bar wa malamai su yi ijtihadi zaka ga waɗannan duk al'amura ne waɗanda suke na ijtihadin dama abubuwa ne na fiqhu abu kaza ya halatta ko bai halatta ba za a ci kaza ko ba za a ci kaza ba za a yi kasuwanci iri kaza ko bai iri kaza ba domin wannan abun an bar mu ne zuwa ga ci gaban rayuwa tunda rayuwa tana ci gaba akwai ilimi da yake zuwa sabo wa dan adam tunda da dan adam kun ga da haka yake yawo ko riga babu ko wando babu Allah ya bashi da ilimi ya sassako abinda zai sassako ya dauko abinda zai dauko yayi sutura ashe tunda ko da bashi da sutura ya samu sutura to sauran abubuwa mana rayuwarsa za su zo su ci gaba a samu wasu abubuwan da da babu su lokacin da aka saukar da nasoshin da za su shiryar da shi akan me zai aikata tun da ku haka ne ashe ana buƙatar a yi abin da ake ce mai ijtihadi da kiyasi sai mu duba duk sabon abin da ya zo a zamanin da muke ciki sai mu duba menene a cikinsa idan a babu mu'amala ne dama babu rikici ko babu mu'amala me ake nufi kamar misali saye da sayarwa in kana so ka ji sauƙin addinin musulunci ka fahimci wannan ka'idojin
duk abin da yake a babun mu'amala yake in dai mu'amala ce ba ibada bace ba kuma wani abu na aqida ba mu'amala ce kaman sayi da sayarwa to asalin sa shine komai halal ne duk abin da za a ci duk abin da za a sha duk abin da za a tufata duk abin da za a zauna gida mota da sauransu komai asalin sa ya halitta in kaga an ce abu haramu to nafsi aka samu akan haramcin sa mun fahimci abin ko kuma yayi kama da wani abu da aka haramta ta bangaren illan da ta sa aka haramta wancan na farkon sai aka same ta a wannan sabon da yazo sai a ce to tun da sun hadu a illa ma'ana sababin da aka dora hukuncin saboda shi to wannan shi ma sai a bashi hukunci iri kaza amma in ba haka ba duk abin da yazo mana sabo ya halatta ne wannan sauki ne ko ba sauki ne da a ce a zamanin yanzu komai in aka ce sai an samu nafsi a kansa akwai abubuwa da yawa dole mu hakura da su a yanzu ku duba yadda abin nan harkar kasuwanci ta ci gaba kana zaune da ka dau wayar nan yanzu abubuwa da yawa za ka yi transfer da kuɗi daga banki zuwa wani wuri ka aika lambar a ɗauki a kuɗin da ake so ka sai wani littafi daga Amazon misali ko daga wani shago da ka gano wani abu kayan ɗaki ma yanzu da carpet da komai mota ma duk sai ka sayi online inda cewa aka sai mun samu nafsi akan wannan sannan ya halatta ai da an shiga rayuwar ta mana wahala amma asalin duk irin wannan abun halal ne sai idan an samu wato nafsi akan haramcin su nafsi ko ana samun sa ne cikin abun da yake da akwai shi sai aka samu ne yanzu yayi kama da shi wajen illa to anan ne har za a samu ma wani abu ya haramta saboda ka'idojin da muke da su misali idan akwai riba ko akwai wani gharar ko akwai jahala ke sa in ka rike waɗannan su ma ka'idoji ne ko sharuɗa ne da duk ciniki kar a same su in aka same su ciniki ya ɓace kada a samu riba kada a samu garar mai garar rashin tabbas yawwa duk abin da ke akwai rashin tabbas kamar mutum ya zo ya ce zan tafi su zan je in kamo kifi duk abin da na kamo za ka siya naira 300 ko me na kamo wannan akwai tabbas babu to wannan haram ne dole ne a kamo din a ganshi tuguna sannan a yi ciniki mun fahimci abu to irin wannan shi ake ce magara kar a samu kuma jahala shine rashin sanin asali da kuma abin da ya samu ifi kima ko abin nan chata in akwai irin waɗannan duk tunda dama muna da sunan su a asali to a zamanin yanzu duk cinikin da aka same su sai a ce to ya zama haramu saboda ya shiga wancan amma in ba haka ba asali komai ya zo mana irin wani abu na sabo na zamani to ya halatta kar ka je kana shan wahala akan sa duk wani sabon abu da ya zo ya halatta sai idan akwai nafsi akan hana shi za ka farko abin da za ka bincika wannan abin da ake ko ga wani sabon kasuwanci ya fito ana dora shi akan ka'idoji da kaza da kaza da kaza farko abin da malami zai tambaye ka bani ka'idojin sai karanta akwai kaza ko sai ce to a indai akwai kaza wanda dama shi kuma haramun ne a shari'a sai a ce a wannan karka je kai amma in babu waɗannan abubuwan shikenan ya zama halal kuma wannan duk sauki ne na wannan shari'ar ta to mu bashi ne wannan kar mu shiga cikin fiqh kuma muna darasin aqida sai ce bal hada Allah jalla wa ala li tafasil al ahkam Allah ya shirye da mu zuwa ga bayani daki-daki na hukunce-hukunce إما في القرآن وإما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسي وهذا من جملة وأن ينتسم جملة ما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ينتسم تارم أبن نديش كاكر كاشم فتن من ذا الله صلى الله عليه وسلم ديكي سيوى جاء الله بنا ألا يزود مو معنى أكرشان زمني فهدانا ليوم الجمعة سيشي يدمو زوى قلان الجمعة أنزا قلانر an kinsa mana ita an ba mu ita kawai aiki zamu wa fi qawlihi jalla wa ala haka nan cikin fadin Allah madauki dake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu a hanya madaidaiciya mai kakkiya ya'ani talaban lil hidayati li tafasil lil istiqamati ala sirat ma'ana muna neman ka shiryar da mu zuwa ga bayani dake dake na abin da zai dawwamar da mu akan hanya mu zama mun tabbata mai amikakku akan hanya madaidaiciya wani shi ake nufi ko da kake cewa kullum ya Allah ka shiryar da ni ai tunda ka ce la ilaha illallah kai musulmi ne don haka wannan tambayar da kake cewa Allah ya kare shirye da kai me yake nufi ya kara nuna maka hanyoyin da zaka tsaya akan hanya ashe tafasilun akam din bayanin dake na hukuncin hukuncin da zasu sa ka tsaya akan seti akan daidai shi kake bukata mun fahimta mu shi ne abin da ke nufi shi malam sai ce ilman wa amala a shirye da kai a ilmance abin da baka sani ba a kawo maka wa amalan a aikace a nuna maka shi ma ga yadda zaka yi i'tiqadan hakanan a kudurce abinda zaka yadda da shi kai imani da shi wa tasdiqan da kuma gaskatawa abinda wajibi ne ka gaskata shi qala ba'daha alayhi salatu wassalam bayan wannan sai Allah nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kadhalika hum tab'un lana yawm alqiyamati to hakanan su suwa sauran al'ummomi tab'un masu biyayya ne lana a gare mu yawm alqiyamati lan tashin alqiyama wadhalika wannan ko abin da ake nufi da shi dalilin fadin haka shine anna hadhihi al-ummata cewa ita wannan al'umma ta wato ummatan muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takunu sabiqatan yawm alqiyamati ita za ta riga sauran al'ummomi lanan tashin alqiyama fa hadhihi al-ummatu ita wannan al'umma mutaakhiratun ita ce aka jinkirta a duniya walakin a yawm alqiyamati sabiqatun amma ranar kiyama ita ce a gaba ta riga sauran al'ummomi wannan rigayen ba rigayen a tahowa bane zuwa mahshar ko kun fahimci abin da nake nufi ba rigaye ne cewa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jerin tahowar al'ummomi zuwa inda za a yi hisabi su ne a gaba ba haka ake ne kun ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da uku ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa an nuna masa al'ummomi ko wannan al'umma ta zo ta wuce wani annabi ya zo ya wuce da mutane da ba su kai 10 ba wani annabin ya zo da mutum 2 ko mutum 3 wani ma mutum 1 wani annabi ma ya wuce ba kowa can sai yace sai aka nuna min wata al'umma mai yawa sai nace wannan al'umma ta ce aka ce a ba ita bace wannan annabi Musa ne da mutanansa kaga idan da annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fara wucewa ai da wannan ba za a faɗi wannan lissafin amma abinda ake nufi da sabiqan shine al'umma su za a fara gamawa da ita wajen hisabi yau sai an gama da mu kwata kwata sannan sai a ce to ina sauran ku zo kuma a kalle ku shine abin da ake nufi ba tahowa bane to shine yake cewa har yanzu sai kawo mana wani baitin wani mawaki yana cewa sabaqa al-hilalul badra lakin lam yasir bis-sabq badra wannan ko haka ne sabaqa al-hilalul badra kun san hilal hilal shine jinjirin wata al-badru shi kuma badru abinda ake nufi badru shine wata in ya cika yayin da ya cika lokacin hasken sa tamam sosai to shi ake ce ma badru in kuma yana karami lokacin farkon fitowar nan siriri haka sai ake ce ma hilal to shine sai wannan mawaki yake cewa sabaqa al-hilalu al-badra shi hilalu ma'ana jinjirin wata ya riga badr zuwa ko kuma sai da ya samu sannan ma ya girma shine zama badr ko lakin sai dai kuma lam yasir bis-sabqi duk da rigayen da yake ne bis-sabqin nan da ya riga shi din lam yasir badran bai zama badr ba ma'ana bai cika ya zama kammalalle mai haske ba tunda bai girma ba don haka dai a ce kenan ya riga zuwa amma bai cika ba don haka wanda ya cika nan shine a gaba mun fahimci abin to haka nan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take a an riga mu zuwa amma kuma mun fi kamala kamar kenan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take badr sauran al'ummomi kamar su ne hilal din a wannan kwatancin yau qala sai kuma yace nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya mu ne na ƙarshe a mutanen duniya wal awwaluna yawm al-qiyamati mu ne na farko kuma kan tashin al-qiyama yace nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya abinda ake nufi yace yani mu ne na ƙarshe min jinsil umami allati bu'ithat ilayha ar-rasul mu ne na ƙarshe daga jinsin al'ummomin da aka aiko wa manzo duk al'umma da aka aiko mata manzo to mu ne na ƙarshe a cikin irin waɗannan al'ummomi da aka aiko wa manzo fama min ummatin illa ja'aha rasul
babu wata al'umma sai face manzo ya zo mata kamar qala jalla wa ala kamar da Allah ke cewa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma sai face mai gargadi ya shude a cikin ta ma'ana ya wuce ma'ana yazo cikin ta yayi mata bayani wa qala jalla wa ala a wata ayar kuma Allah madaki na cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa mun aiko rasulan manzo fi kulli ummatin cikin kowace al'umma in yazo shi manzon me yake cewa mutane yana ce musu an ibudullaha cewa ku bautawa Allah wajtanibu taghut kuma ku nisanci duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba fa minhum a cikin su su waɗannan mutane da manzanni suka zo musu man hadallahu akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalatu akwai wanda kuma bata ya tabbata a kansa batan da aka rubuta fil lawhil mahfuz cewa wani zai bata to haka ya tabbata Allah bai shiryar da su bai bar su akan kadarsa kaunan la shar'an wannan ku riga kun sani fal umamul mutanawwi'atu don haka al'ummomi mabambanta nau'i bu'ithat ilaiha ar-rusul an aiko mata manzanni duk al'ummomi lakin akhira ummatin sai dai al'umma ta karshe hiya ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuwaffa ko tuwaffi 70 ummatan za ta cika ita ce cikamatin al'ummomi guda 70 min al'umam daga cikin al'ummomi dan zo magana akan wannan me yake nufi mun zo kan hadisin ya kawo mana hadisin ibn majah da tirmidhi akan wannan hadisin bahz ibn hakim an abihi an jaddihi to sai ke cewa tuwaffi 70 ummatan min al'umam ita ce cikamakin al'umma ta 70 allati bu'ithat ilayha ar-rusul wanda aka aikowa manzanni fi ajnasiha a jinsi jinsi irin nata wanda aka aikowa manzanni kenan walakin qad tabqa atharu risalati sai dai a iya samu a cikin waɗannan al'ummomi da suka gabata a samu gurbi shine asar alamu guntu saura da ya rage na wannan manzanci wa asarin nubuwa da kuma gurbi na annabci da sauran annabci wa qad la tabqa a wata al'ummar kuma ila ba za a samu wani abu da ya rage ba duk in darasa kullu shay ma'ana wani komai ya lalace zaga a wata al'ummar ba labarin hatta sunan annabin ba mu sani ba yanzu Allah bai bamu labari ba a Qur'ani amma annabin ya zo ya tafi kuma al'ummar tasa ba a bar wani guntun komai ba la'alla dama wanda suka yi imani da shi din yan kadan ne to kuma da suka mutu ba wanda ya zo ya raya sunnarsa da addinin da ya zo ya bari kaga ashe kenan ba a bar komai ba wata al'ummar kuma an bari duk kamar addinin annabi Ibrahim an bar guntunsa hatta a cikin jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su mutane ne suna haji kun gani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su mushrikan makka suna haji suna dawafi har a dawafin suna yin talbiya suna labbaik allahumma labbaik kaga ake son san Allah wani shine ma dalilin da yasa malami suka kafa hujja akan cewa a mutanen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato mutanen jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi sun san Allah sun yadda da shi a matsayin ma'alici har ma suna bauta masa ba wai mutane ne da ba su yadda da Allah kwata-kwata ba sun yadda da rububiyya kawai uluhiyya suka ki yadda da ita su kadaita shi da bauta suke ganin ai akwai wasu ma da ya kamata su hada tare da su shi yasa suke cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka haka suke cewa ya Allah mun amsa maka la sharika lak baka da abokin tarayya sai wani abokin tarayya da kai ka mallake shi da abin da ya mallaka duka naka ne to kaga wannan kaga sun yadda da wasu kenan su hada su tare da Allah shi yasa ake kiran su mushrikai kun fahimci abin dalilin kiran su mushrikai kenan ba a ce musu kafirai domin akwai bambanci tsakanin kafirci da shirka mai shirka shine mai bautawa Allah kuma ya bautawa wani kun gane mai kafiri kuwa wanda gaba daya bai bauta wa Allah ba ma gaba ɗaya bai yadda da Allah tare da cewa ana itlaqin wannan akan wannan mun gane in aka go in hukunci ne cewa wani ba musulmi bane to mai shirka ma ya hukuncin kufuru ya hau kansa mun gane abu domin duk mai shirka kafiri ne
ma'ana indai kaba bin nan indai shirkar ta sa babba ce mai fidda shi daga addini an ba jiya mu to sai yake cewa ina ne wa qad la tabqa bi zulmin min al ibadi kila kuma wata sunnar da aka bari ta alamin annabi ba za ta zauna ba bi zulmin saboda zalunci min al ibadi daga bayi wa bi sani'il ibadi da kuma aikin hannun bayi mana bayi su suka aikata a wani abu da ya jawo abin da ya ruguje addinin ya tafi fi anfusihim akawunansu bi allam yastajibu lirrasulite bangaren cewa ba su amsa wa manzon ba haka manzon ya zo haka ya zancansa haka ya tafi ba su yadda da shi ba kun ga wannan sun zalunci kawunansu ba su karfi sakon baballantana a ga gurbin annabcin wannan annabi ba su yi imani da shi an fahimci abin to sai ce fa yawmal qiyamati to ranar tashin alkiyama ya'ti annabiyyu annabi zai zo annabi ai kun san bambanci a hausance an ce annabi da kuma annabi ba bambanci akwai muna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana cewa kuma wani annabi ne kuma kuma gogon bambancin nutqin ba a fadan ne a ce annabi wani a ce kuma wani annabi ne kada ku zama ku san wannan ba wani Hausa ce ba Larabci bane yawa to bari ina jin za ku ji bambancin da fa yawmal qiyamati ya'ti annabiyyu annabi zai zo ba ku ji ba annabi zai zo ba annabi Muhammadu ba annabi ma'ana wani annabi zai zo to shi ake nufi da wannan yawa kar ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ma'ana annabi wani annabi a duk Bahaushe na ji ya san wannan bambanci fa yawmal qiyamati ya'ti annabiyyu annabi zai zo wato wani annabi zai zo wa ma'ahu ar-rajulu tare da shi mutum ɗaya ne kawai ya yi imani da shi war rajulani ko mutum biyu wa ya'ti annabiyyu wani annabin kuma zai zo wa laysa ma'ahu ahad shi ba kowa ma tare da shi ba mutum ɗaya tare da shi min qillati man istajaba lahu saboda karancin waɗanda suka amsa masa ma'ana waɗanda suka amsa masa suka yadda da shi sun yi karanci sosai shi yasa haka zai zo babu kowa tare da shi wa fil hadisi sahihi wannan shi ke gaya mana da zuwa magana cewa ran tashin ranar an nuna wa annabi kai sallallahu alaihi wasallama wannan al'ummomi suna wucewa can aka nuna masa al'ummar annabi Musa can kuma sai ga wani dandazan na jama'a mai yawa da ya fi na annabi Musa sai aka ce wannan ita ce al'ummarka kuma a cikinsu akwai mutum 70 da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba wannan shi ne hadisin da yake faɗa to a cikinsa ne aka ɗauko wannan ya gama da wannan sai kuma ya ce wa fil hadisi sahihi a cikin hadisi ingantacce nan ya faɗi ingantacce duk da akwai maganganun malamai akan hadithin illa hasan ne dai malamai sun yi hukuncin cewa hasan ne wal hasan yustadallu bihi kadhalik ko kamar da sahihi yake ana kafa hujja da shi ya zo a ibnu majah ne ruwaito shi haka nan ya zo a at-tirmidhi a hanyar bahas ibnu hakim shine hakim ibnu muawiya ibnu haida yace antum tuwaffuna 70 ummatan ku za ku cika ku ne cika mace al'umma 70 ma'ana al'umma ta 70 antum khairuha ku ne mafificanta duk a wannan al'ummomi din ku ne sama da su asali wannan hadisin ya zo a littafin tafsiri ko littafin hadisi da suka yi tafsirin fadin Allah madaukaki kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mun ga wannan aya a suratu Ali Imran ku ne mafifita al'umma ko mafificiyar al'ummar da aka fitar da ita domin mutane har malamai suna magana akan wannan ukhrijat lin-nasi din cewa wannan yana nuna falalar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar ashe ma kenan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan amfanin mutane ma aka kawo ta kun gane wannan rancen ma'ana dan sauran al'ummomi su fa'idanta shine ma aka zo da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai abubuwan da ba dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sauran al'ummomi ma la Allah da ba su same su ba na falala da za su same su shine abin da ake nufi kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas shefa wajen shari'a shari'a mai tsarki shari'a mai dadi shari'a mai sauki shari'a mai tausayi sauran shari'o'i za ka gansu da wani tsanani da abubuwan wahala amma shari'ar mu mai sauki duk abin da ba za ka iya ba aka ce an yafe maka shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sauran al'ummomi kuwa haka za a ce kowa sai abu yanzu ku duba da kafarar kisa a cikin banu Isra'ila kamar da Allah madake ba mu a cikin suratul baqara me idan aka samu wani ya kashe wani to sai a je wani wuri a shiga duhu kowa ya dauke kubi a yi ta kisa kawai ai ta kisa wannan kace kashen bayan a sai kuma a kare sai a saurara to shine kafara an kashe mutum kaga wannan ba san wa za a kashe ma kila wanda ma yayi kisan ba shi za a kashe to amma kun ga a wannan al'ummar tamu an-nafs bin-nafs kawai mutum daya in ya kashe mutum daya sai idan mutum da yawa ne suka taru akan mutum daya sai a kashe mutum da yawa haka yake a wannan shari'a saboda tausayi akan shi kansa wannan mutum daya aka bo in an yafe a ce a biya diya kuma duk da haka ko an yafe ka biya diya kuma sai kai kafara ita kafarar saboda girman wato alkadari da ran dan adam yake da shi ne mun gane abu ma'ana in dai har wani ya kashe wani kun ga ko kisan kuskure mutun yayi bai sani ba ko a mota ko makamancin wannan sai yayi azumin in ba shi da bawa ba har wani wasu zaka ga suna ta tambaya to wai yanzu idan mutum ya kashe mutane da yawa a mota kuma kafarar azumin nawa zai sai zai mamaki in an ce kowanne rai sai an masa guda 60 din nan ai girman ran ake kallo ran a musulunci girma ne ce me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi dakin Ka'aba fa dakin Ka'aba yake cewa na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa kina da girma a wurin Allah yake ga dakin Ka'aba yace amma wallahi ran mumini daya ya fi ki daraja ya fi ki girma a gun Allah ba daraja ta falala ba a'a girman rai kar a zubda shi wanda a rusa Ka'aba da ran mutum daya mutu shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne to shi kuma mutum za a zo a ce a wannan al'ummar har a ce zai zama wani abun ado mutum ya kashe wannan wannan ya kashe wannan a kashe rai jariri daga haihuwarsa a je a jefar da shi a bola bola saboda gudun kunyar duniya a kashe mutum a yanke bangaren jikinsa a je a yi tsafi duk waɗannan abubuwa na cin tausayi ne na wasu al'ummomin ya shigo mana kuma yanzu za ka ga ana samun musulmi suna aikata irin waɗannan abubuwa miyagu Allah sauki ran ɗan adam ba abun wasa ba Allah kyauta to mu je sai ki cewa ina ne muke yawa sai antum khairuha ku ne mafifitan wannan al'umma din wa akramuha ala Allah kuma ku ne mafi karimci da daraja ga Allah ma'ana a wurin Allah duk kun fi su kima da daraja ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me ake nufi da wannan magana ta cewa mu ne cikamakin al'ummomi 70 malamai wajen sharhin wannan hadisi sun magana cewa abinda ake nufi al'ummul kibar al'ummomi manya-manya domin akwai al'ummomi kanana akwai al'umma kuma manya-manya to a cikin manya-manyan kamar ai kun ga yanzu in aka tashi zancen al'ummomi galibi sai ka ji an ce al'ummar banu Isra'ila saboda girmanta da yawanta ko za ku ji an ce al'ummar annabi Ibrahim al'ummar annabi Nuhu to akwai kuma sauran al'ummomi waɗanda ba mu ji su ba mu san su to saboda karancinsu da yawan adadin da rashin adadin su mai yawa shi yasa malamai suke cewa nan ana nufin al'ummul kibar a cikin al'ummomi to manya-manyan su domin kada ka ce al'ummar mu ita ce 70 to kuma kana buƙatar ƙarin bayani sai ka ce to adadin annabawa ai sun fi 70 adadin manzanni sun fi 70 ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adadin annabawa da Allah ya aiko sun kai 124 duniya ta dade ba wannan zancen bible wai abin duniya shekara 6000 ko 7 haka suke cewa daga halitta annabi adam zuwa yanzu haka suke lissafin nasu saboda wasu abubuwa nasu amma abin ya wuce wannan yasa ai wannan maganar asalin halittar dan adam da kuma maganar silsilar haihuwar dan adam da yadda aka zo aka hayayyafa aka karu yana cikin abin da ya sanya turawa da suka yi binciken ilimin zamani suka fara kokontan babil ya za a yi za su gano yanzu ne za su gano wani abu sai su ce wannan abin ya kai shekara miliyan aka zaka ji suna wannan kintacen ko yanzu ne suka zo nan kasashen mu suna tono a kasashen Benin Benue din nan namu nan da tsakiyar Najeriya suna tono gumaka da daddu can a kasa sai a je a sa su a wata computer sai din sai wannan shekarar sa 1300 haka suka abin nan to wannan ba abun mamaki bane wannan shi yasa suka yi kokontan Bible din nan ba zai yi a ce gaskiya Allah ne faɗi wannan shekarun duniya gaba ɗaya 6000 ko 7000 suka fara kokontan wannan abu su marubutan su duk sun faɗi waɗannan abubuwa Allah kyauta don haka abinda ake nufi ne da wannan ku ne al'umma ta 70 ma'ana a cikin manyan al'ummomi ku ne cikamakin na 70 din su yau domin shi yasa suka ce wannan litaqlili ne litaktiri ne la litahdidi haka malam at-tibi ya faɗa wajen sharhin sa ma'ana wannan 70 din ta nuna yawan ne kawai a takaice cewa a cikin manyan al'ummomi ku ne na 70 ku ne kuma na ƙarshe ba ana nufin tahdidin cewa iya al'ummomi dukkanin su guda 70 bane Allah sai an gane wannan yanzu to kuma yake cewa wa fi qawlihi aw qawluhu nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya mu ne na ƙarshe a mutanen duniya yace wannan maganar yahtamilu amrayni za ta dauki abu biyu na farko ko mu ce abinda ake nufi mu ne na ƙarshe ay al-akhiruna min al-umami allati bu'ithat ilayha ar-rusulu min ahli ad-dunya wannan shi muka faɗa da su ma'ana mu ne na ƙarshe daga cikin al'ummomin da aka aiko manzanni a cikin mutanen duniyar nan mu ne na ƙarshe wannan kuma ai haka yake domin annabi mu shine na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam au ko kuma al-akhiruna abinda ake nufi naso tuna mana al-akhiruna haka da aka karanta ba al-akharuna ba ko me bambanci in an ce akhiruna da akharuna in an ce al-akhiruna na ƙarshe al-lissafi a zamani al-akharuna kuma ana nufin wasu daban yau to karka zo baka iya karanta baka sa fata al-akhiruna ne ma'ana na ƙarshe last to fasara ta biyu ta zaman mu na ƙarshe yace ya'ni al-ummatan lati satabqa ila qiyamis sa'ati haka dai wannan duk abu ɗaya ne al-ummat da za ta wanzu ba za ta ƙare ba har tashin kiyama kun ga ai ga mumuna ne yanzu tun shekarun da suka gabata shekara 1400 da ƙari da yawa tun da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa yanzu ai kun ga mu ne ba a zo ba wani annabin kuma da yanzu duk wani annabi da yazo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to annabin ƙarya ne yana cikin dajjaluna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari cewa akwai dajjaluna 30 kun san dajjal kalmar dajjal dama ma'anarta shine ƙarya shi yasa dujjal ake kiransa dajjal ma'ana dajjaluna kuma annabawan ƙarya haka za su zo wannan yazo ce shi ma annabi ne wannan ma yazo ce shi ma annabi ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mana cewa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana har zuwa tashin alƙiyama ko annabi mu Isa alaihi salatu wassalam da zai dawo wasu suna cewa wani mana cikin shubuhoyin masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba to ai annabi ya ce shine annabin ƙarshe to in annabi Isa ya dawo to kuma a matsayin me zai dawo in ya dawo a matsayin annabi to kenan an samu wani annabin bayan sa to annabin dai wanne ne ai shine dai wannan wanda ya riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ba wani bane shi din ne dawo wai a matsayin me biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sabon annabi ne da yazo da wata shari'a ba to mu je dai wannan wata ran mai wancan magana sai ce yani al'ummatu allati satabqa ila qiyamis sa'a fa hiya akhiratun ita ce ta ƙarshe yani satakunu mutaakhiratan ala ghayriha min al'umam za ta zama ita ce ta ƙarshe akan wasu al'ummomin waɗanda ba su ba daga cikin al'ummomi yani min ahli ad-dunya daga cikin mutanen duniya min jinsil umam daga wannan jinsi na al'ummomi da muke ciki qala sannan kuma yace
wal'awwaluna yawmal qiyamati wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mu ne na farko kuma ran tashin alkiyama yani anna awwalal umami tuhasabu shine al'ummar da za farkon al'ummar da za a yi wa hisabi hiya ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sauran suna jira sai an zo duk an gama da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ayi magana akan sauran wa awwalul umami tastarihu min haulil mawqifi kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce al'umma ta farko da za ta huta shine tastarihu wanda za ta huta min hauli daga tsorace tsorace da firgice firgice da damuwa na al-mawqifi abinda ake yi an tsaya gaban ubangiji mawqif shine tsayuwa gaban Allah to tsorace tsorace da suke ciki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama abubuwa da dama na tsoro barin tashin alkiyama za a matso da rana sannan wani yana cikin guminsa har zuwa wuya wani zuwa kafarsa tashin hankalin da za a yi a je a roki annabawa da manzanni manyan abinan ulul azmi minar rusul a je a roki wannan ka zo ka roki Allah mu ai mana hisabi duk wannan damuwar da ake ciki to al'ummar farko da za ta fita daga wannan damuwa ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa awwalu ummatin ta'buru sirata al'umma ta farko da za ta fara ketare sirati ta'buru haka ake karanta ba tu'abbiru ba ba daga ta'bir ne expression ba ta'buru tsallakewa ketarewa daga abaras tariqa al'umma da za ta fara ketare sirati hiya ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'anna nabiyaha alaihi salatu wassalam huwa as-sabiqu ila hadha kullihi domin kuwa annabin wannan al'umma din shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine marigayi ma'ana wanda zai riga sauran annabawa zuwa ga waɗannan abubuwa kuma kowanne annabi da al'umma sa yake zuwa tunda ko shine zai fara ashe tare da mu baki ɗaya Allah sa muna cikin waɗanda zamu rabauta ya Allah duk wanda yake zaune a nan Allah ka taimake mu ranar tashin alkiyama mu zama muna cikin waɗanda za su tsallake sirati kuma su shiga aljanna sannan sai yake cewa li anna nabiyyu wa sai ce wa qad qala alaihi salatu wassalam kada wanda za su gani daga za su ce su banda su to kowa insha Allah Allah ya samu duka ita addu'a ce fata muke Allah maduki ya karba kuma yana cikin abubuwan da suke da kyau mu yawaita wa junan mu addu'a Allah san ta ala baka san wace addu'a ce yake karba ba wanne ba shi ne Allah ke karbar addu'a ta haka ba mutane kana rena wasu in sun yi addu'a sai ga Allah maduki ya karba haka yana shi yasa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce min duk mutumin da yayi wa dan uwansa addu'a bi zahril ghaibi ba tare da dan uwan ma ya sani ba to Allah na aje masa wani mala'ika ya rika cewa amin kaga ko kana addu'a ana ce mala'ika ne ma zai ce amin ai kaga insha Allah ku karbabbiya shi to kullum in kana addu'a ba a ruwa ka rika sako yan uwanka a ciki karka ce ya Allah ba ni wannan abin da nake nema ka ce da ni da yan uwana ya Allah ka bamu kaza ka bamu kaza la'alla hadda mai maka hasada ko zaka iya har mai ma hasada da maƙiyinka kai masa addu'a in kai masa addu'a in ya kintsu sai dai ne maka hasada ko ba haka bane in ya daina maka hasada ka huta ko baka huta ba hanya ce ta dabara mai kyau kai masa addu'a ya Allah wannan abin da saboda shi yake kina Allah ka bashi can a wani wuri shi ma ya samu Allah ka bashi abin da yake so na alheri in ya samu insha Allah sai shi sai ku zo daidai wa daidai mota ka samu yake damuwar me yasa ka samu shi ya Allah ka bashi shi ma in ya samu ai ba rasa taka zaka yi ko ba haka bane abin yana da wahala amma kuma wannan shine cikakken dan adam sai ka rika samu kuma rayuwarka tana dadi kaga hankalinka a kwance kuma Allah maduki na kara maka albarka cikin abubuwan da suke ne Allah ya muke to sai yake cewa har yanzu وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تفتح له أبواب الجنة نيني فرقاً وندذا أبو لي وقوفوف الجنة هذا هو تند الأمة سنبيدتي الأمة سسوني فرقاً وندذا سجدت على دشي وأمته عليه الصلاة والسلام على أثره انجلي الأمة سكتنا با ينسى سنة لجدشي يناي سنعي ينا شقا سنا شقا إتي وهذا من فضل الله عز وجل وعلا وأنا هنا سكين فللر الله على هذه الأمة أكون أن الأمة دي أنهم متميزون في الدنيا سوى وأن الأمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم سن بتدبن سن متميزون سن يفتح سن يسئل دبن الدنيا مهديون شريون يسو معانون أبنتي مكون يسو الله ناتي مكون سو وهم في الآخرة أيضا لأن الله راكم حريا زحكا سابقون إلى الجنة سوسك لغاية غاء الجنة وسابقون قبل ذلك إلى الاستراحة كافما شغاء الجنة سوسك لغاية معنى سوسك لغاية ثورا إلى الاستراحة وجوه تعوى من حول الموقف لغاية وهل حلو دداموا دسورة سورة سن سيوا قبان أبنجي لن تاشم أي كيام إذا تبين هذا سيساني كتصور المزونة كافلوك إذا تبين هذا أمنا يبين وغير زمن جدي بيان وانا حديثي سيتي فهذا الحديث فيه فوائد فوانا حديثي يقول شفائده جيدة بندم وانا حديثي يوى حديثي فالكو دمكي مغنى أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا دمشي مكي ذنشان شرحين سأولنا لتافنا فضل الإسلام فوانا حديثي سورة منكي بيردامه مدان كان تاتو عند الوقتين بذي إسا مكاربة amma dai abin da zamu ji shine falalolin cikin wannan hadisi na abdullahi an aljumu'ati an kana qablan yati alfa'idatul ula fa'ida ta farko anna dhalala cewa bata qad yaqau fi al'umur lijtihadiyati a ce bata zai iya kasancewa a cikin al'amura na ijtihadi me wadannan al'amura ne al'amuran ijtihadi al'amura kashi biyu ne dangane da dogaro da masdari akwai al'amuran da babu buƙatar ka shigar da hankalinka kai wani tunani an gama maka aiki wani su ake cewa al'amuran da ba istihadi a cikin su sanin Allah Allah shi kadai za a bauta masa imani da annabawa imani da ranar kashi babu wanda zai maka istihadi akan wannan yace a to ran yau shi ne kaza da kaza shi wannan yana dogaro ne da akan abin da nasi yazo in nasi yazo kawai kai karba kai aiki ba buƙatar ka ce to dan me kaza da kaza babu kwakwalwarka a ciki akwai al'amura kuma da aka baka damar ka sa kwakwalwarka a ciki ka fahimci dalilin da yasa akai kaza har kai kokari ka samu wani abu mun fahimci abu to shi yake nufi to bata in an ce wani bacacce ne galibi mun fi fahimtar a wani bangare ga shiriya an gaya masa ga abin da babu ijtihadi an ce ya biya kibi shine ya zama bacacce ko to shine mun yake cewa nan a'a bata yakan zama hatta a abubuwan ijtihadi a abubuwan da in mutum ya kuskure ba sunansa bacacce lalatacce mai shiga wuta ba a'a sunansa mai kuskure wanda ba za a yi ma'azaba ba akan kuskurensa la'alla ma la da zai samu a istihadi to har anan ana kiran abin balal Allah samu gane gashi dai zai kawo mana misali sai ce anna dhalala qad yaqau fi al-umur al-ijtihadiyyah liqawlihi alayhi salatu wa salam saboda fadin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa adallallahu an al-jumu'ati man kana qablana kaga magana sallar juma'a menene lamari ne na fiqhu harka ce ta fiqhu ta istihadi yawa duk da dai an riga an gaya mana ranar an tantance mana mu ita sayi waqad la yu'akhadhu al-mujtahidu shi wanda ya istihadi a matsalolin istihadi ba lalle ne zama za a kama shi da laifi ba shine qad la yu'akhadhu ba lalle a kama shi da laifi ba lakin sai dai yutlaqu alayhi za a kira shi annahu adalla sawaba cewa ya bace daga abin da yake shine daidai kunga wa fil qur'ani aidan a cikin alqur'ani ma yadullu ala zalika akwai abin da ke nuna mana wannan ka kaulihi jalla wa ala kama fadin Allah madauki dake cewa an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kunga dalal din wani iri ne anan batane na lalacewa da kaucewa daga hanya yawa lokacin da Allah madauki yake magana akan shaida cewa wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra in an zo shaida dangane da ciniki ta harkar bashi da sauransu to kusa mutum biyu maza su zama shaidu akan kowane ciniki idan ba a samu mutum biyu ba to a samu mutum daya da mata guda biyu an ai Allah shine ma'ana an
ma'ana dan gudun kada ta dilla ihdahuma daya daga cikin su ta bace to me bace wa ana ta manta yawwa a ce mantuwa mene mantuwa a kira ta bata yawwa kaucewa ne da kuskurewa abin da yake shine daidai yawwa to amma duk da haka a shari'a ce a Qur'ani an kira shi dalal don haka shi dalal kad yakunu fil umur al-ijtihadiyya wa kad yakunu fil umur ghayr al-ijtihadi shine abin da yake an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra sai ce wa ka qawlihi haka nan kamar fadin Allah mu dike da yake cewa wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid mushrikai in an ce musu in tashin kiyama ta zo za ku tashi daga kabarin ku ba su yadda ba sai suke cewa a idza dalalna fil ardi yanzu in mun bata a cikin kasa wannan mai bata zagonyewa yawwa dalala cewa da ribewa a cikin kasa Allah ya kira shi dalal da haka kaucewa abin da yake shine daidai sunan sa dalal koda ba bata ne wanda ake nufin lalacewa da hasara ba ala ahadi tafsirin yace akan wannan an fassara akan ɗaya daga cikin fassarori guda biyu sai ce wa hadha ya'ni anna dalala huwa al-dhahabu an wajhi as-sawab shikenan ka rike wannan ita ce fassarar dalal al-dhahabu an wajhi as-sawab tafiya daga abin da yake shine daidai ka kaucewa abin da yake daidai wani shi yasa nace mana adallallahu an zumati Allah ya kautar mun fahimci abin Allah ya kautar da wadancan dan haka abin da ake nufi da dalal kaucewa hanya kaucewa daidai annad dalala huwa adh-dhahabu an wajhi as-sawab wa qad yakunu ma'a al-ithmi yakan zama tare da zunubi idza qassara fi al-ijtihadi in mutum ya takaita wajen ijtihadi an ce yayi kokari bai yi ba sai kawai yayi abin da ya ga dama ai kaga yayi laifi yawwa wa qad la yakunu ma'a al-ithmi zai iya zama kuma babu zunubi falaysa kullu wasfin bid-dalali yu'addu qadhan fi man usifa bihi ba kowanne sifa da aka siffanta mutum da cewa ya bace ko ya an samu dalal lafazin dalal aka kira shi da dalal ba kowace sifa ce yu'addu qadhan ake lissafa ta a matsayin suka ga mutum fi man usifa bihi ga wanda aka siffanta shi da wannan dan haka dan an ce mutum ya kauce ba lalle ya zama abin da ake nufi ya bace ya zama bacacce ba zai iya zama ya bace wa gaskiya ne a mas'alar da take zai iya yiwuwa ya kuskure a cikinta kuma ba shi da zunubi a wannan kuskure an fahimci abin shine kawai abin da ke so ya kawo kuma saboda lokaci mu tsaya a nan din la'alla idan muka komo mako mai zuwa sai mu sake tashi daidai nan din ko mu kara daurewo abin da ya gabata saboda mun dan yi sauri yau sosai ko naga mun karanta hashabi biyu amma dai an fahimci insha Allah yawa to alhamdulillah darasin mu na 21 shine mai zuwa mako mai zuwa insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya ci muke mu ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya sare mana abin da ya kuntata Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ƙara mana ilimi mai amfani kuma ya tabbatar da mu hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwa Allah ya tabbata shugabannin mu akan da'a da kuma taimakon al'umma da dukkan abin da ke zai amfani al'umma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yeah.